بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da haduwa a wannan cibiya ta markazu ahli sunnati wal jamaa dake wannan yanki na Karkada a birnin Damagaram a jihar Zandar a jamhuriyar Niger inda Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan fuskoki namu a wannan markazi karkashin jagorancin malaminmu kuma ubanmu Sheikh Ilyas hafizahullah kamar yadda malam ya gabatar da kuma dan uwa malam Abu Waisa suka ambata mu baki ne daga cibiyar Darul Hadith Salafiya wacce ke Zaria a Nigeria wato cibiyar da Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria ya kafa Allah ya gafarta mishi kuma mun zo wannan gari ne dan sada zumunci da kuma kira zuwa ga tafakkin Allah da kuma wato haduwa da ƴan uwa musulmi ahlus sunna a wannan gari dan ƙara zumunci da kuma hada kan musulmi Allah ubangiji ya karba mana ƴan uwa masu albarka ina so na dora magana ta akan wanda malamin da ya gabata ya ambata game da manhaji ko tafarkin magabata na ƙwarai wanda yake shine tafarki madaidaici kuma tafarkin tsira insha Allah zan so in fara da koro mana wasu dalilai a cikin alqur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka wajabta mana mu bi tafarkin magabata Allah ubangiji yana fadi a cikin suratul nisa cewa wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا wannan aya dake cikin suratul nisa'i tana bayyana irin jan kunne da gargadi da Allah madaukakin sarki yake ma duk wani wanda yake jin zai iya zamewa ya kama wani tafarki ko ma bayan tafarkin wadannan mutane Allah ya ce man yushaqiqir rasula duk wanda yake yake ja'in ja da manzo sallallahu alaihi wasallama wayattabi ghaira sabilil mu'minina kuma yake bin wani tafarki ko ma bayan tafarkin mu'minai kamar yadda aka sha ambatawa duk sanda aka ce mu'minai a cikin alqur'ani su sahabbai kai tsaye su ake nufi mu kuma sauran mu'minai na wasu zamanna zamu iya shiga ciki ne kawai idan mun dace da tafarkin su sannan akwai kuma inda ma aka ambaci mu'minai a kansu kadai yake tsayawa bai haurawa kansu ba wannan ne mahallin da zamu yi dabdala akai ba kar mu cinye lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa wanda duk yake bin tafarkin da ba nasu ba min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi Allah ya ce ni wallahi ma tawalla zamu jibintan masa abin da ya dauka wa kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira ta munana ita jahannama a ce ita ce makomar wa Allah ka tsare mu daga jahannama kunga wannan aya tana nuni zuwa ga hadarin da ke cikin mutum ya zama yana bin wani tafarki wanda ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi ba haka nan ayar da malam ya ambata wanda ke cikin suratul baqara fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw ita ma tana cikin wannan ainihin wato lissafi Allah ya ce fa in amanu bimithli ma amantum bih su sauran mutane duka idan sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw to hakika sun shiriya wa in tawallaw idan ko suka juya fa inna ma hum fi shiqaq to su ne suke cikin rikici Allah ya ce fa sayakfikahumullah da sannu Allah zai wadatar ka zai wadatar da kai daga su wannan aya sarihiya ce karara akan nuna cewa shari'a tana cikin tafarkin sahabbai Allah ya kara musu yarda suke kan as-siratul mustaqim sune masu sune waɗanda ake nufi da su a wannan aya. Haka idan muka tsallaka a cikin suratu Yusuf alaihi salam, farin Allah madaukakin sarki, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana wa subhanallahi wa ma ana min al-mushriki. Allah yace ka ce musu wannan shine hanyata da nake kira zuwa ga tafarkin Allah a bisa shari'a, a bisa ilimi, a da ni da waɗanda suka biyo ni. To su waye waɗanda suka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye? Su ne sahabbansa. Wane ne wanda ke kan wannan shari'a? Shine shi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Allah yace ka ce tsarki ya tabbata ga Allah, ni bana daga cikin mushrikai. Daka sahabbai su ne sahun farko, su ne tawaga ta farko na mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa shi da wannan aya. Haka nan zamu ga cewa Allah Ubangiji madaukakin sarki yayi yabo karara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a cikin fadin sa a cikin suratul Fatih da Allah yake cewa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min akhari sujud. Allah yace zalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kadhar'in akhraja shat'ahu fa'adharahu fastaglab fastawa ala suqi yujibu dhurra'a liyaghiza bihim al-kuffar. Allah karshe yake cewa wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah ya wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke sanya kirjin wanda yake kaunar sahabbai, wanda suke nuna irin kyakkyawan matsayi da suka samu a gurin Allah madaukakin sarki. Allah ya fara da ambaton shi manzo sallallahu alaihi wasallama, yace Muhammadun Rasulullah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah. Allah yace wallazina aman wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashuddau 'alal kuffari masu tsanani din na akan kafirai ruhamau bainahum masu tausayin junan su. Allah yace waɗannan waɗanda tarahum ruk'an sujjada ko da yaushe kana ganin su a halin ruku'i da sujuda, wato suna yin sallolin su akan lokaci a cikin jam'i. Allah yace yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana ibada da suke wa Allah suna yi ne dan neman falala Allah da neman yardarsa, wanda kuma Allah ya gaya mana cewa ya ba su falalan kuma ya yarda da su. Allah ya ce simahum fi wujuhihim min atharis sujud, a fuskokinsu akwai alama ta hasken sujuda ga Allah. Allah ya ce zalika mathaluhum fit tawra, wannan shine kwatancin da aka yi game da su a cikin at-taura, wato Allah ya bada labarin su da waɗannan siffofi nasu a cikin at-taura, littafin da aka ba annabi Musa alaihi salam. Wa mathaluhum fil injil, a cikin al-injil kuma wato littafin da aka bayo annabi Isa alaihi salam, Allah ya ce an ambace su ka zar'in, aka ce sun yi kama da wani tsoro, akhraja shat'ahu wanda ya fitar da zangarniyarsa, fa'azara kuma yayi karfi, fastaglaza yayi karfi sosai, fastawa ala suqi ya tsayu akan zangarniya, yu'jibu zurra wanda yana burge manoma suna ganin alamar yabanya ta yi kyau. Allah ya ce liyghiza bihumul kuffar, Allah ya ba su wannan kyakkyawan matsayi domin kafirai su dinga jin takaici a zuciyarsu. Allah ya ci gaba da cewa wato wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima, sannan kuma Allah ya yi alƙawarin wato aljanna ga waɗanda suka yi aiki na gargare a cikin mu'minai din. Wannan aya babu shakka tana nuni zuwa ga falala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai da kuma tafarkin su, cewa Allah ya yarda da abin da suke, Allah ya ba su aljanna, Allah ya yi kwatance mai kyau game da su a littattafan da suka gabata. Za ka kai ma kana nema ka samu dace, kana nema ka samu aljanna, kana neman tsira, sai ka bi tafarkin su. Kamar yadda Allah yake faɗa a wani waje kuma yake cewa ila yau was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يفعل ونا أتك سورة التوبة آية تبقى الله يكي تشيوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دواتنا نند سكر شقا مسلنشي دا فرقو فرقو تكين ينك أورا waɗanda suka bar garinsu na Makka suka dawo Madina, wal ansar da kuma waɗanda suka taimaka musu a Madina din sune al aus wal khazraj radiyallahu anil jami, wal ladina tabauhum bi ihsan da kuma waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa. Akwai wata latifa da ta faru game da wannan aya wanda sayyidina Umar dan Khattab shi yana karanta ta da wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari, wato yana karanta ta da wal ansaru, sai ya ji wani ya karanta ta da wal ansari sai ya ci kwalashi yace san ba zai yi ba, saboda in ka fassara ta din karanta ta da wal ansaru fassara ta daban da wal ansari. Wasabiquna al-awwaluna magabata na farko farko, min al-muhajirin wa min al-ansari, cikin muhajirai da cikin ansar, wato ga wanda ya karanta da wasari ƙasa ansari kenan, sai ya zama a cikin ansar akwai as-sabiquna al-awwalun, kamar yadda a cikin al-muhajirun akwai as-sabiquna al-awwalun. Shi ko Umar karatun da ya sani su kadai muhajirai sune as-sabiquna al-awwalun, ansaru suna mataki na biyu ne. Da kan yaji an karanta da wal ansari, to yanzu sun dawo sahu guda da ansar, sai ga ansarawa kamar suna nema su karawa kansu lambar da basu kanu, sai ya jashi yace a ban yadda ba. Aka ji kuma Allah sai sanin Allah yace daidai ne, ansaru su ma a cikin su akwai as-sabiqun, da ka ana iya karantawa da as-sabiqunal awwaluna min al-muhajirina wal ansari, kuma ana iya karantawa da as-sabiqunal awwaluna min al-muhajirina wal ansaru. To na bayan kuma wallazina taba'uhum bi ihsan, waɗanda suka biyo bayan waɗancan da kyautatawa suna iya kasancewa cikin sahabbai, wato sahabban da suka musulunta daga baya, wanda bayan nan ana fara lissafin shi daga sulhu Hudaybiya zuwa ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato kamar shekara biyu da rabi ko uku na ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan suna cikin wallazina taba'uhum bi ihsan, ko kuma a ɗauka wallazina taba'uhum bi ihsanin su ne tabi'ai waɗanda ba su samu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta a hannunsa ba, sai dai sun ga sahabbansa suka musulunta a hannunsu, to daga kansu har zuwa ƙarshen duniya duk wanda ya bi bayansu da kyautatawa, mu kiyaye ba ka bi bayansu kaɗai ba, sai ka bi bayansu da ƙoƙarin kyautatawa yadda suka kyautata. Allah ya ce wa'adallahu lahu magfira, subhanallah, wa radu'a radiyallahu anhum wa radu'a anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul azim. Allah ya ce waɗanda suka zama sahabbai din nan na farko da na bayansu, Allah ya yadda da su, kuma Allah ya tanadar musu aljanna wanda ƙarƙashinta akwai ƙoramu masu gudana za su tabbata har abada a cikinta. Allah ya ce shi da kanshi Allah ya yi wa wannan kirari, ya ce wannan rabo ne mai tsoka suka samu, Allah ka samu samuwa. Haka nan in muka sake dubawa za mu ga cewa har ila yau Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki, ya sake yabban tafarkin sahabbai da cewa da yake cewa fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Allah yace ya saukar da natsuwa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tsoro da firgicin da suka samu sakamakon wato taron gayya da arna suka yi musu kokarin a zo a yi musu kwaf daya, amma sai Allah ya saukar musu da natsuwa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuciyar mu'minai. To kaga wannan irin isharar ne da yanzu iya wannan almu'minun din ba wani mu'mini sai su da ya shiga cikin wannan. Allah ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa, kuma Allah ya tabbatar da su akan kalmar tsoron Allah, akan kalmar shahada, sai Allah ya ce wa kanu ahqqa biha wa ahlaha, sun fi kowa cancantan da a kira su masu tabbatar da kalmar shahada, kuma dama ma'abuta kalmar shahada din. Yanzu Allah yana musu wato tazkiya akan addininsu da musuluncinsu da yadda da su da yi. Sannan a wani waje sai Allah ya sake cewa
إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآيات في سورة الأنبياء Allah ya ce waɗannan mutanen waɗanda muka riga muka ambata cewa mun ba su aljanna shine alhusna a wajen lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada Allah ya ce ulaika anha ay anin nari mubaduna waɗannan sun yi nisa daga wuta la yasma'una hasisaha ba sa jin koda warin wato garjin wuta wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun Allah ya ce suna zama a cikin abin da ran suke so ranar alkiyama suna jin dadi har abada Allah ya ce la yahzunuhumul fazul akbar wannan mummunan tashin hankalin na ranar alkiyama to bare sa su bakin ciki ba suna cikin aminci Allah ka samu adanshin su waɗannan ayoyi da ira'ayin su yawan sa albarka suna ambatan wato falal sahabbai ne tare da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine jagaban su shine limamin su shine jagoran su wanda sun samu falalan ne sakamakon sun masa biyayya sannan ayoyin suna gwada mana da su da ire-iren su wajabcin koyi da tafarkin su kamar da suke nuna mana cewa kuma tafarkin nasu shi kadai shine tafarkin tsira bin tafarkin su kadai shi zai kai bawa ga tsira da haka wannan hanya ce sananniya a gun malamai sawa'un wanda suka bita da wannan ba su bita ba cewa ita ce hanya lafiyayya ita ce hanya mai kakkiya ita ce hanya mai aminci ita ce hanya mafi dacewa da abi kamar da wani cikin mutane yake cewa al-riqatu salaf aslam wa tariqatul khalaf a cewa sa abyan yace hanyar magabata na kwarai aslam tafi zaman lafiya amma hanyar yan baya yace tafi fadin bayani tafi surutu to kai me kake so ka samu yawan surutu ko ko aminci da tsira ba shakka na san din me hankali cikakke lafiyayyen kwakwalwa zai zabi ya samu aminci akan ya shiga cikin halin kantabi da yawan surutu idan muka gangara kan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama dan mu laliba wasu dalilai da suke nuna mana wajabcin bin tafarkin magabata na kwarai zamu iya ganin kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda ke cikin Bukhari da Muslim da Abu Sa'id yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yakhruju fi hadhihi al-ummati wasu daga cikin mutane za su fito a cikin wannan al'umma waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar su da cewa ya haqiru ahadukum salatahu bi salatihi dayan ku idan ya ga irin yawan sallar su dage wasu akan sallah sai ya renta shi sallah wa ya haqiru ahadukum siyamahu bi siyamihi idan kaga dage wasu akan azumi sai ka rena naka azumi wa ya haqiru ahadukum tilawatahu bi tilawatihi in kaga dage wasu akan karatu alqur'ani sai kai ka rena naka dagewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma fa suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga jikin kubanta wanda zaka waiga ka waiga ba zaka ga alamar ta ba yace to fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin abdu alaiha bin nawajis ce ku rike sunnata da sunnar waɗanda suke halifofi a bayana shiryayyu din nan masu shiryatawa wato Abu Bakrin da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajmai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa ayi ruku da tafarkin su hakan na a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da sauran ashabus sunan Allah ya musu rahama gabaki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wato rarrabuwar wannan al'umma zuwa gida-gida yace kristoci sun rabu gida kaza yahudu sun rabu gida kaza ni kuma al'umma ta za su rarraba har gida kaza da kaza a wasu riwayoyi har gida 73 yace to kuma daya ce hanya mai kyau daidaitacciya yace ita ce hanyar da nake a kai yau ni da sahabbaina har ila yau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta yayi wani zane wata rana yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah wacan aya da muka ambata a baya sai zana doguwar zane ya zana kuma su kananan zane a gefe da gefe yace wannan miƙaƙiyar ita ce hanyata waɗannan kuma su ne hanyoyin ɓata mabambanta a kowace kan ƙofa ta hanyar ɓata akwai wani shedani dake kira mutane zuwa ga wannan bata yace ni ku hanya ta ga ta nan ne kaikiya tsodar kubita ita ce wanda nake akai a yau ni da sahabbaina ko ina dai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake irin wannan bayani kuma abu ne sananne a gunmu ko da a wannan zamani da muke rayuwa kura daga cikin mu wanda suke masu ilimi masana ko wanda suka yi zurfi a cikin karatu ko suka karanta tarihin al'umman musulunci dukkanin mu mun san cewa al'umman musulmai sun rabu zuwa kungiyoyi da tafarki mabambanta da ainihin tsari daban-daban da aqidu daban-daban tun bayan wucewar sahabbai din alhamdulillah su sahabbai a zamanin su babu bid'a ba a taba samun wata kungiya ta bid'a da za a ce sahabbai ne suke cikin ta sai da suka kare sannan aka samu kungiyoyin bid'a waɗanda kuma suke raye a cikin su da suka ga tsurowar bid'a sun yi yaki da ita iyayen su su ba su taba rarrabuwa su zama kungiyoyi na bid'a ba amma mu kuwa a zamanin nan mu mun samu rarrabuwar kungiyoyi mun samu rarrabuwar al'umma zuwa tafarki mabambanta kuma kowace al'umma kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya da kowace al'umma tana cika baki tana kurarin cewa ita ce akan gaskiya ita ce take da al-haqqul mutlaq tace take da gaskiya sake ba kaidi fassarar su ita ce mai kyau abinda suke yi shine na gaskiya tafarkin da suka zaba shine madawwami alhalin mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dama yayi mana bayani yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran wanda duk ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa sai ce fa iyyakum wa muhdathatil umur ina jan kunnan ku ku gujewa ababan da aka kirkiro sababbi a cikin addinin musulunci yace wa alaikum bisunnati wa alaikum bisunnati sannan ina horon ku da bin sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidiyyin mahdiyina min ba'di kamar da muka ambata wata riwaya ɗan uwa masu albarka waɗannan suna daga cikin wato dalilai na kurkusa da za a iya zazzakulowa nan da nan waɗanda za su nuna kyau da nagarta da ingancin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin sahabbansa wanda za su nuna wajabcin bin wannan tafarki kuma dama shine tafarkin da ake cewa tafarkin ahlus sunna wal jamaa shine tafarkin da ake cewa tafarkin salafus salih shine tafarkin da ake cewa tafarkin al firqatun najiya da makamantan sunaye da ake fada dan tamyizi tsakanin wannan tafarki da wanda ba nashi abu na farko kenan abu na biyu zan so na fada mana wasu daga cikin khasa'is na ahlus sunna wal jamaa ya ake gane mutum yana kan ahlus sunna yana kan manhaji na ahlus sunna wal jamaa karka damu da tasmiyat li'anna al-ibrata bil ma'ani la bil musammayat shari'a tana lura ne da abin da ke cikin mazubin ba ainihin kwanan ba ko ka kira kanka da suna ahlus sunna ko baka kira kanka da suna ahlus sunna ko izala ko salafiya ko kaza ba in dai kana bin tafarkin nan da ake magana to ka tsira insha Allah ko da ka kira kanka wannan sunan amma sai zama aikin ka baya bin tafarkin to kiran kanka da sunan ba zai maka zaman na tsira ba zai baka garanti akan cewa kana kan tafarki madaidaici ba abu na farko da yake mayyaze ahlus sunna wal jamaa shine tsayuwar su akan bin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya da kuma fassara ta a bisa tafarkin magabata wannan shine tamyizi na farko addinin su da za su aikata abinda za su yi na tauhidi na ibada na mu'amala na suluki da sauran duk abin da za a ce Allah ya ce ayi kaza Allah ya hana ayi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta kaza kaza addini ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane menene ma'auni menene mi'yar da ake auna waɗannan abubuwan shine alqur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya kuma su biyu din ba za a fassara su da fassara ta kai ne magana ba sai an koma gun su magabatan aji mai fassara wato sanda zaka fassara alqur'ani ba zaka koma ne fassaran malaman farko din cikin sahabbai da tabi'ai musamman waɗanda aka san su da bada muhimmanci wajen karanta da alqur'ani irin makarantar Abdullahi dan Mas'ud, makarantar Abdullahi dan Abbas, makarantar Ubay ibn Ka'ab, makarantar Zaid ibn Thabit ta Madina kenan. Daliban su Mujahid, su Abul Aliya, su Qatada, su ainihin wato Ikrima da ire-irensu. Na bayan waɗannan cikin malamai Ibn Jaririn, Al-Imam Ibn Kathirin, Al-Imam Al-Qurtubi, har zuwa waɗanda muke rayuwa da su a zamanin nan, irin su Abdurrahman Ibn Nasir Sa'idi, irin su Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen da ire-irensu, Allah ya gafarta musu gabakida. Waɗannan da na farkon da na bayan da abin da suka fasara Al-Qur'ani da shi ake dogaro wajen sanin fasararsa. Haka nan a koma in an dauko hadisi, to sai an nemi fassarar malamai masana waɗanda duniyar ilimi ta yarda cewa su ne masu fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun daga kan cikin malamai, cikin tabi'ai, da malamai na bayansu, da na bayan bayansu, da marubuta, da wanda suka yi sharhi littafan hadisi, ka kama tun daga kan su Imam Zuhri, su ainihin Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyayna, su Imam Malik, su Al-Imam Shafi'i, ka gangaro zuwa kan su Bukhari, su Ibn Khuzaima, su Al-Imam Al-Baghawi, har ka zo kan ɗabaƙata su Ibn Kathir, su Ibn Hajar, su Al-Imam Nawawi, su Ibn Taymiyyah, su Ibn Al-Qayyim, har zuwa malaman wannan zaman da aka sani da ba da itinayi akan hadisi. Da haka ba da kanka zaka fassara ba, ba da fassaran sarranka zaka fassara, ko da tsuran larabci da kake ji ba, sai an nemo Allah lubo mai waɗannan malaman suka faɗa, menene ta haƙiƙi na ilimi ya ƙure a bisa hasken abin da suka ambata. Wannan shine abin da yake mayyaze Ahlus Sunna daga wasunsu. To daga nan zamu ɗauko wato abu na tamyizi na biyu, shine dagewa akan neman ilimi. Domin yanzu wannan abin da na ambata kaga ba zai yi ba sai da ilimi. Ba zai yi kawai mu zauna mu ci gaba da shagaltuwa da noma da kiwo da kasuwa da tafiye-tafiye da duniya da neman abin duniya kawai, ko mu iya wadancan abubuwan ba zai yi ba. Dole sai an samu wasu nukhba minar rijal waɗanda za su sadaukar da rayuwarsu su koyi ilimi mai inganci mai zurfi don su yi wa al'umma wannan hidimar. Falola na fara min kulli firkatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ad-dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim wa la'allahum yahdharu. Dole sai an samu wasu cikin mutane sun miƙe, sun fita, sun je sun nemi ilimi, sun sha gwagwarmaya, sun dawo kuma sun ci gaba da karantar da al'ummarsu don su dawo da su kan tafarki madidici. Dan bai yiwa duk irin waɗannan abubuwan a san su ba tare da an yi ilimi ba. Malamai suka ce shi kuma ilimi na addini iri biyu ne. Akwai ilimi na dole wanda ba za a baiwa mutum uzuri ba idan ya jahilci shi, shine al-ilmul fardi. Shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cikin hadisin al-Imam Ibn Majah cewa talabul ilmi fariba ala kulli muslim. Kowane musulmi da musulmi, namiji da mace, da yaro da babba, da mai shekaru da yawa, da mai ƙananan shekaru, dole ne kowa ya tashi ya nemi ilimin da zai san Allah, ya san tauhidin Allah, ya san yadda zai bauta wa Allah a ibada ta yau da kullum, tsarki da sallah da sauran abubuwan da ake yi na yau da kullum kamar azumi da makamantansu. To wannan wajibi ne akan kowa, ina nufin kuma kowa. Sannan akwai kuma ilimi wanda ya tsori akan wannan. Shirin wancan abu ne mai sauƙi idan ka ba da hankalinka ku koyi cikin ƙanƙanin lokaci. Wasu ma cikin sahabbai a cikin mako guda suka koyi abin da za su yi ibada suka koma garuruwansu. Sai kuma ilimi mataki na biyu shi ne fardu kifaya, wato ilimi wanda wasu malamai ko wasu ‘yan uwa ko wasu mutane a cikin al’umma za su iya wakiltar sauran, shi ne ilimi mai zurfi, ilimi na li'irabi, ilimi na usul fiqihi, ilimi na tantance mas'aloli, ilimi na a shiga a fita. Shi ne wanda Ibn Abdul Bari yake cewa to shi wannan baya isa, wannan kam in ka shiga cikin shi to shikenan ka gamu da wata jaraba mai zaman kanta, zai taba isan ka ba. Yadda ka san mai neman kuɗi babu ran da zai ce to alhamdulillah yau na samu iya abin da nake so, bari in zauna kawai in kama ci ina sha in jira mutuwa, ai ba na ji akwai mai kuɗin da ke haka ko. To haka babu mai neman ilimi irin wannan na biyu wanda yini muke isan shi yana da wannan wato me za a ce mishi ne hadama Allah sa Hausa ana gane ta nan hadama da kulafuci so wannan ilimi irin nabiyin nan shine muke magana a nan shine wajibi a samu wasu cikin yana daga cikin tafarkin magabata daga cikin alamar mutane suna bin tafarkin magabata a ga sun shagalci da ilimin da ilimin Qur'ani ilimin sunna ilimin tauhidi ilimin fiqh da makamantansu a ga sun shagalci da wannan ilimin yana daga cikin alama alama ta uku ita ce a gujewa shiga cikin jidali da yan bid'a yana daga cikin alamar da ake gane mutane suna bin tafarki madaidaici shine a same su masu gujewa shiga jidali mara amfani tsakaninsu da yan bid'a irin jidalin da zai zama fitina a cikin al'umma jayayya mara ma'ana musulunci bai hana jayayya ga baki daya ba amma ya bata tsari kuma da Allah yake cewa ainihin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga tafarkin Allah ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau idan ta kama za ka yi jayayya da su to kai jayayya da su da abinda ya mafi wancan wa'azin kyau billati hiya ahsan da mafi kyan tsari to mafi kyau kuma tun farko shine a auna wannan jayayyar akwai ma fa'ida tukuna a cikin ta idan ya tabbata akwai fa'ida wanda kuma ya kai ilimin da zai jayayya to sai yayi sannan kuma a yi ta dan kawai a daga gaskiya dan a karya ƙarya dan a daga tauhidi a karya shirka dan a daga sunna a karya bid'a ba wai dan kawai ka gamsar da kanka ko ka kure abokin hamayyarka ko dan ka nuna cewa kai kai ilimi ba yana daga cikin hadari kwarai mutum yayi ilimi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi ilimi cewa dan a ce mishi malami dan yayi gogayya da malamai dan kuma ya taka jahilai Annabi ce to wannan za a sa mishi linzamin gidan wuta da an tashi alkiyama yana cikin sahun farko da mutane za ka yi wuta Allah ka tsare mu da ka yawa masa albarka yana daga cikin tafarkin magabata abinda zai bambance maka cewa akan tafarkin magabata kake shine ka kasance mai guje ma jayayya a kima wanda ba ta da wani amfani wanda kuma za ta min sha'aniha shine ta ƙara lawwata kyan da ke cikin addinin musulunci ta ƙara jawo rigingimu marasa alfanu sannan kuma daga cikin wato alamun da ake gane tafarkin har ila yau shine akwai nuna ƙauna ga waɗancan ajiyal din na farko nuna ƙauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙauna irin ta addini nuna ƙauna ga sahabbai radiyallahu anhu ajmai nuna ƙauna ga tabi'ai da na bayansu kamar yadda al-Imam Fahawi yake ambata a cikin aqidarsa cewa mu ahlus sunna wal jama'a muna ƙaunar malaman farko malaman hadisi da fiqh da sauran malamai yake cewa dukan su malamai ne na Allah ba a ambatan su sai da alkhairi wanda duke ambatan su da koma bayan alkhairi to wannan yana kan tafarki ne na bata baya kan tafarki madaidaici da haka daga cikin abinda zaka gane alamar kana bin tafarki madaidaici ya zama kana ambatan al'ummar farko karnonin nan guda uku da Annabi yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin mutane sune waɗanda na rayi da su inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma na bayansu sai kuma na bayansu aga kana ambatan su da alkhairi duk wanda ka ambata a jika ce radiyallahu anhu in sahabi duk wanda ka ambata a jika ce rahimahullahu idan wani tabi'i ne kana ambatan su da alkhairi hakanan kuma kana yayata alkhairin su idan aka zo kan wani kuskure ko tuntube ko abin da ya faru da wani a cikin su na jarabawa baka daukan shi a matsayin zari'a a matsayin dalilin ka ci mutuncin sa ko ka ci zarafin sa ko ka nuna daman ba mutumin kirki bane ko ka nemi ka fita da shi daga musulunci wanda da yake haka babu shakka ba kan tafarki madaidaici yake hakanan kuma sai a biyo baya da sauran malamai waɗanda ba su yi zamani da su da wannan a wannan karnin ba amma kuma sun bi tafarki ne kyau a cikin iliminsu da addininsu wannan kuma tun daga zamani na uku har zuwa wannan zamanin da muke ciki idan malaman musulunci ababen girmamawa ne ababen baiwa uzuri ne ababen yi wa kyakkyawan fata ne da kyakkyawan addu'a wannan shi ma yana alamta cewa mutum yana kan tafarki ne madaidaici. Haka nan har ila yau sai kuma daga cikin alamu khasais na Ahlus Sunna wal Jama'a akwai kuma wato yaki da bid'o'i. Bid'o'i sune waɗanda abin da aka ambata cewa wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katiran muhdathatil umur, wanda duk ya rayu ya dade zai ga ababe kirkirarru masu yawa. To waɗannan ababen da aka kirkira a cikin addini yana daga cikin wato sima ta Ahlus Sunna wal Jama'a, daga cikin khasa'is na Ahlus Sunna wal Jama'a shine yaki da waɗannan bid'o'i. Yaki anan ba ana nufin ɗaukan makami a kashe masu yin su, a bayyana munin bid'ar daga hasken ilimi, bayyana cewa kaza bid'a ne a cikin addini, kaza bid'a ne a cikin aqida, kaza bid'a ne a cikin tafarki na suluki, duk abin da ya zama bayi da asali tabbatacce a shari'a. Kaga kamar yadda muka ambata a baya shine wajibi ne kenan a san menene bid'a, dan kawai ba duk abin da na gabe mun ba ko ka gabe maka ba ko ya saba da abin da ka taba gani kawai zaka yi tsallaka ce kaza bid'a ne, dole sai an auna shi da ma'auni na ilimi ingantacce, wanda wannan ma'aunin shi zai tantance kasancewar wannan aiki ko wannan itikadi ya zama bid'a ko ya zama baya cikin bid'a. Saboda haka ina ƙara ƙarfafa mana wato muhimmancin koyon ilimi da nazarin ilimi mai inganci ga wanda yake son ya bi tafarki na magabata na ƙwarai. Wannan abu ne mai muhimmanci ƙwarai gaske, kuma zai dinga shiga kusan kowane lungu a cikin lungunan wannan tattaunawa ta mu. Saboda haka daga cikin wato usul na Ahlus Sunna akwai yaƙi da bid'a, tona asirin bid'a da yi mata tumbur don kowa ya ganta, saboda bid'a wani ciwo ne na kansa mai lalata aiki. Mu lura da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun a farkon jawabinsa a cikin khutbatul haja yakan yawaita ambaton yace wa inna kulla bid'atin balala, lalle kowace bid'a a cikin addini to bata ce, wa kulla dalalatin finnari, cewa kuma kowace bata karshen ta wuta ne. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maimaita wannan kullun a cikin jawabinsa? Domin ya shiga cikin zukata da kunnuwan masu saurare cewa bid'a din nan fa wata mummunar aba ce da ya zama wajibi a guje ta, shi yasa kullun ake ambatanta da irin kamanninta, cewa wa kullu bid'atin balala, kowace bid'a bata ce. Allah ka tsare mu daga bata. Dan uwa masu albarka, har ila yau daga cikin khasa'is na Ahlus Sunna wal Jama'a waɗanda ainihin wato zan iya ambata a nan shine akwai muhimmantar da al'amarin makoma fiye da al'amarin duniya mai karewa. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, ita wannan duniya da muke gani an zo ne dan a nemi lahira a cikinta, to kar ya zama ta mantar da mu lahirar gaba daya kamar yadda Allah ya yi zargi a cikin wannan aya. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, wato kuna fifita rayuwar duniya, wa tadharuna al-akhira, kuna yin kunnan oshegu ku yi watsi da lahira, bacin kuma wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi tabbas. To masu bin tafarkin magabata suna fifita lahirar su akan duniya, ba za su ki neman duniya dan bukata ba. Wabtaghi ma atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, haka Allah ya ce, ka nema daga abin da Allah ya baka, ka nemi lahirarka, amma kuma kar ka manta rabanka na duniya na abin da kake bukata na yau da kullum, na tsayi da rayuwarka, na kare mutuncinka da iyalanka, na samun damar ka ji natsuwar bauta Allah din, sannan ka kyautata ma waɗanda ke kewaye da kai kamar yadda Allah ya kyautata maka. Saboda daga cikin tafarkin magabata ko kuma alamar mutum na bin tafarkin magabata shine a ga cewa yana fifita lahirarsa akan duniya, shine duk sanda aka samu karo tsakanin abin da zai ci moriyarsa a lahira suka yi karo da wata riba ta duniya, to zai fifita wannan ta lahira ko da zai asarar ta duniyarsa. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai, domin idan ka biye ma duniya kashanta ke kamanta lahira akwai yuwar ka zama wato daga cikin gafalallu wato daga cikin mutanen da ba su san abin da ya kawo su duniya dan wa masa albarka kanna cika ku da dogon surutu har karshen shi ya mantar da mu farkon shi zan saka dan ba anan ko ince aya an dan na saurara saboda kada dare yayi da yawa kuma malamai za su yi ta'aliki abinda na faɗa wanda ya zama daidai ina fata Allah ya ba mu ladan shi ni da ku gaba daya kurakurai da tuntuban harshe da karancin sani ina fata Allah ya gafarta mana ni da ku gaba ki daya muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma godiya ta musamman ga malaman mu da iyayen mu musamman shi Sheikh Ilyas da sauran mukarraban sa da shugabanni na al'umma da waɗanda suka yi sanadiyar zuwa mu wannan gari da haduwa da wannan fuskoki na ku masu albarka kuma ina isar da sakon sauran ƴan uwan mu abokan mu daliban Mala Albani Zaria waɗanda suka aika da sakon cewa a isar da sakon gaisuwar su da kuma kauna ta addini tsakanin su da ku wannan fuskoki da muka hada nan ina fata Allah ya hada mu cikin rahamar sa cikin ceton manzon sa cikin aljannar sa mai ainihin wato fa'i da yalwa Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya addu'a ta musamman ga magabatan mu cikin iyaye da malamai sauran musulmai Allah ya gafarta musu gabaki daya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.